Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Aunace tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa akai miki dole, inda ni Umar Faruk Musa a yau nake zaga wasu sassa na Abuja da kewaye domin tattaro bayanai da suka shafi farashin kayayyakin abinci da yake waɗansu kasuwannin an rufe, an takaita zuwa ko shiga a ciki saboda lalurori na ka'ida da gwamnati ta shimfiɗa akan cutar ta coronavirus da ake kokarin rage bozuwarta a cikin ƙasa, ya tilasta mahukunta su takaita amfani da kasuwanni ko manyan guraren da ake taruwa domin sayen kayayyakin abinci. Amma yanzu na ɗan zagaya domin in fara tambayar kayayyaki da tsadarsu a daidai lokacin da ake yaƙi da cutar corona. Amma yanzu bari mu fara da kayayyakin 'ya'yan itace. Malamin sunanka?
Yunusa Muhammad.
Ko za ka bayyana mu me da me kake saida?
Lemu, watermelon, pineapple, pawpaw.
To ya farashin shi yake?
Farashin kankana irin wanda nake saya dai lambawa ana sayan kwaliyarta 50,045, yanayin kyaukinta, yanayin kwalarta, yanayin yadda take, farashin ta dai daga 40,500 zuwa 50. Ana sayan buhun lemu 10,000. Ita bangaren gwanda da abarba to su wannan sai ka zaba irin kimanin size inda kake so sai ku yi ciniki yadda ya kama. Sai a siyan ma ka bada kuɗi sai ka zo. To idan ka zo ne wurin siyarwa kuma za ka yi lissayi, ka yi kakaletar su abinda ka kashe, duk wata kwara ɗaya nawa za ta kama, nawa ne za ka saida kai ko ka samu wani abu. Amma kuma duk da haka su masu saye in suka zo sai su ga kai ne da ka sayo, ka san me ka kashe, ka ɗan aza naira 50, naira 30, 20, kuma kai ne ke da tsada, wani ma bai iya saya. Lemon na idan mun cika shi 10,000 baya wuce kwando 20,000, amma 500 ne mutum biyar su zo ba su iya sayan shi 500 ba, suna cewa 350 ko 400 kuma ba zai sai da haka ba. In dai mutum zai tsakani da Allah ya cika shi kamar irin yadda nake cikawa, ba zai sai da 400 ba. In ka rage da 500 to an kai lissafi ma da kudin leda, to kudin ka ba za su dawo ba. To kaji farashin wannan kayayyaki da irin wanda na sani nace sana'a su ana wata kuma ke.
Faɗa mun sunanka?
Ɗaya bu na yanna.
Me da me kake saya na kana sai mun talla?
Ina saya da fefe, ina saya da are, ina saya da yam, ina saya da shikin, wannan shine abin da nake saya wahine kasuwata.
To menene farashin?
Are ina saya da hi naira 2,200. Tumatir ina saya da hi 1,500. Tattasai ina saya da hi 1,500. Fefe ina saya da shi 1,500. Kashin doya guda 5 pieces ina saya da su 2,800. Shine abin da nake saya.
To yanzu ya farashin kayan da yake idan ka auna shi cewa ga corona ta zo ana hana kasuwanni budewa, shin abin nan tsada ya tsawala ko kuwa akwai sauki?
To ranka ya daɗe tsadan ma ya ƙara sakamakon wannan damuwar da muka samu a Najeriya. Sai dai muna fatan Allah ya mana sauki kuma ya ɗauke mana ciwon albarkar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Kafin corona muna sayan tumatir basket naira 4,500, 5,000, yanzu kuma muna iya sayan sa naira 10,112, muna sayan sa naira 8,000, da kuma dai ya danganta da yanayin da kasuwa ta zo, yawan kaya, ƙarancin sa ko kuma samuwar sa. Wannan shine abin da muka zanci kanmu yanzu.
To me kaji bari in ji farashin kaji? Me sunan ka madam?
Muhammadu Bello.
To da me da me kake saida? Na ga akwai kajin Turawa da na Hausa.
Eh haka yake yalla bane. Da kazar Turawa da Zabuwa da kajin Hausa da Talatalo duka ina sayarwa.
To kamar yaya farashin su yake?
Eh kaga dai kaza yanzu dai da muna sayarwa 1,500, amma yanzu sakamakon halin da muka shiga ciki ga rahin kuɗi, ga wahala ta yawa, mun sayo kayan daga ƙauye rabi su mutu, rabi kuma mu zo da su magashiya muna sayarwa 2,200. Ita kuma kaza Hausa muna sayarwa 1,800, wata kuma 3,000, Zabuwa kuma muna sayarwa 2,500 a halin da muke ciki yanzu kenan.
Ya za ka wanda tsadar farashin kayan nan kayan cutar corona da kuma yanzu?
to abinda zan auna nake gani lokacin kafin corona ta faru gaskiya komai yana tafiya normal wannan muna sai da ita 35 amma eh kaza amma sakamakon wannan matsalar da muka shiga wahalar mota wahalar tsadar rayuwa yan sanda su kore mu ga wahala muna sha mu zo mu kasa kayan rana ta kashe shi sakamakon haka mun auna cewa yanzu mun fi samun matsalar tsadar hauhawar farashin kayayyaki
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ana sabiyu Umar wanda aka fi sani da Zakiru
menene abubuwan da kake saida a kasuwar nan
a kasuwa ni shagon provision nake da shi a kasuwar Otaku Market ina saida kayan provision kayan tea ina kuma saida kayan awo irin shinkafa wake da sauran abubuwa ne na masarufi da kuma kayan provision
to kai mun bayani akan kayan abinci saboda shi ne nake gani fiye da komai ake bukata a dai wannan lokaci ya farashin shi yake
kayan abinci kamar shinkafa wake mai a halin da ake ciki a yanzu dai mu annan da yake mu ba manyan yan kasuwa bane kana yan kasuwa ne zamu fara ne a wajen manyan yan kasuwa mu zo mu tsara kamar shinkafa yar gwamnati idan mun samu ta mukan sai ta 28 27 ya danganta da yanda muka samu ta kowanne guri sannan
amma kamar tiya fa ya ake sai
tiya tiya to tiya kasan annan mu kwano muke amfani da shi
karamin mudu
ne ra 900 shi kuma na gida karamin mudu 700
to wadda ba ta gwamnati ba fa kuma me bambanci da ta gwamnati da wadda ba ta gwamnati ba
bambanci to kadan ne wancan za a ce idan ka dafa ta za ta warwara wannan za a ce kila tana cabiya ko kuma tsakuwa makamanci haka shine bambanci amma kuma mun samu ci gaba namun ma wasu daga ciki suna da matukar kyau
to kamar na gida din nawa ake sai da buhu ko nawa ake sai da tiya din shi
yawa kamar na gida kamar inda na gaya maka ni ba jila bane karamin dan kasuwa ne mukan siyo ta 20 wani zubin 21 wani zubin 19
eh kuma su dilolin nawa suke samuwa ko kuma tun da
ka san su dan kasuwa ya dan kasuwa kai dai abin da ka sani shi zaka su suka san nawa suke siyowa amma dai ni ina gaya maka yadda muke siye a wajen su
to nawa kake sai da kai kuma in ka so a wajen su
na kan su 19 na kan sayar 20-21 ba yadda bata kama ba kasuwa ne idan har 19.5 ina siyarwa amma ya danganta ka san ita kasuwa tunda ba a ce ga ka'idan farashi ba abin da ka samu shi ne kasuwancin
to ba ki tsaye idan ka hada tsadar abinci a yanzu da farashin shi da yake hawa da kuma kafin corona ya zaka auna farashi da tsadar kayayyakin yake
ai muna tuntu ai ubangiji Allah ya kawo mana karshen wannan musiba saboda wannan musiba gaba ɗayan ta tattare ni ta kare a karkashin talaka menene ta kare a karkashin talaka musamman mu kananan yan kasuwa an ce mu fito ranan Asabar da Laraba idan ba ka da karshi yanzu ba yadda zaka yi sai kana da kuɗi dila zai baka kaya da kuwa idan ka je da 100 wajen dila zai baka kayan 200 ba zai ji karba ya san kana da shago amma yanzu kayan 100 zai baka kuma kayan 100 idan ka je da mota kana hawa naira 100 zaka je inda zaka je an ce yanzu mutum biyu za ku dauka tsadan mota da yanayin yanda zaka je gurin da takura sai ka kashe wani abu to idan ka zo kai kuma a matsayin ka na karamin dan kasuwa ka samu da wahala sai ka zo kai ma sai ka saita ka ƙara wani abu sannan zaka tsaya to haga wannan maganan ma a ce da kafin corona zuwa tsadan ma ba ɗaya bane saboda ka je ka samu a wahale kuma ci gaban ma babu kuma ka je ka nemo kuɗin kono ka samu saboda kwana uku ba ka fita ba duk mutum da aka ce ku yau ne za ka samu gobe cin abin da ka samu za ka yi sai hankali kawai wannan dai kawai dai mu du'a'i Allah ya kawo mana karshen wannan musiba amma wannan abin yanzu tsadan ma kullun kuma ƙaruwa shi yasa yanzu kaya ma bai da wani ikon ɗin farashi a kasuwa
to ma da ya fi sun tattuna da na samu na ɗauke nan a waɗansu kasuwanni na yankunan Abuja daban-daban ganin takaita motsi ɗin kasuwar da hukumomin ƙasa ke yi saboda ƙa'idodin da aka sa na yaƙi da cutar coronavirus ya shafi sha'ani da lokutan buɗe kasuwa Umar Faruku Musa ne daga nan babban birnin tarayyan Abuja ke muku fatan alheri
jama'a kada a shahafa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Yakubu Bulus Backfosh. Ni pastor ne na Graceway International Community Church, Maryland. Cikin karatun da zan yi daga Zabura sura 146. Yabo ya tabbata ga Ubangiji. Ka yabe Ubangiji ya raina. Zan yabe shi mudin raina. Zan rera waka ga Allah na dukan kwanaki na. Kada ka dogara ga shugabane ko kowane mutumin da ba zai iya cetor ka ba. Sa'an da suka mutu sai su koma turbaya. A wannan rana dukan shiryensu sun kare. Kira ne ga bil adamu a kula yomi mu zama masu dogara ga Ubangiji, mu zama masu yakon Ubangiji. Dan bil adamu ba zai iya ceton bil adamu ba. Ubangiji ne kai mai ceto. Shi yasa Zabura 146 inda nayi karatu ya nuna mana aya uku cewa kada ka dogara ga shugabane, domin shugabanmu shugabane ba za su cece mu ba. Duniya gabaki daya tana fuskantar barazanan coronavirus. Gabaki daya duniya ta rikice. Ceton mu zai zo daga gun Ubangiji ne. Babu shakka idan mun sa bege mun kuma dogara ga Ubangiji, Ubangiji zai kawo wannan ga karshe. Mun sani cewa a har yanzu bincike ba ta nuna mana ga mafaka ga kuma magani na wannan coronavirus ba. Ya uwana, ina so in karfafa mu, mu zama masu bege, begenmu ya zauna cikin Ubangiji. Ubangiji Allah ya karfafa mu, Ubangiji Allah ya taimake mu.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki, jama'a assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka. Barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tusile dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah.
A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za ku ji yayin da duk hankali ya karkata a fadin duniya wajen dakile yaduwa da neman magani da rigakafin wannan annoba mai kisa ta cutar coronavirus. Wasu da dama, musamman a kasashenmu na Afirka kamar arewacin Najeriya, ba su yadda akwai cutar ba. Wannan ne ya sa muka zanta da wata likita a asibitin gwamnatin tarayya da ke Abuja, wato National Hospital, Dr. Khadija Abubakar, wanda a yanzu haka tana nan Amurka kuma tana bibiyan halayyar 'yan kasashen namu hana shigi da fici ko kuma lockdown da aka kakabawa Amurka don hana yaduwar coronavirus ya rutsa da ita. Da farko na tambaye ta ko yaya take ganin halayyar mutanenmu, musamman Kano, jihar da ke da cinkoson jama'a.
A gaskiya da nake ganin al'amarin na Najeriya, mutane da yawa a Najeriya har yanzu ba su yadda wannan cutar gaskiya bane. Wasu suna ga kaman ana fadanta ne kawai, wasu kuma suna mata kallon kaman a'a turawa kawai take kamawa. Wannan abu ba haka yake ba. Wannan cuta mutane suna wasa da ita. Yanzu an duba a duniya gaba daya, babu inda wannan cuta ta fi yaduwa ta fi yawa a yadda muke yanzu haka kaman Amerika. Me yasa ya fi hakan din? Saboda su ma da fari sun dauke shi kaman wasa, kaman cuta ne wanda ba zai zo musu ba. Suna ganin kaman cuta ne wanda ya shafi mutanen China, yana daga cikin shine babban abin da yasa wannan cuta ta musu babban kamu. Kuma take wahalar da su har yanzu, saboda ba su shirya mata ba kuma sun yi wasa da ita. Wanda shine yanzu kuma abin da nake ganin kasashenmu na Afrika, barin ma Najeriya, suke dauka. Sun dauki wannan abun kaman wasa ne. kuma a dalilin haka gashi nan kullun cutan nan da babbin da suka fi daukan abun da wasa ma jihohin mu na arewa kaman Kano a misali sun dauki abun nan kaman wasa ne yanzu misali yaushe abun nan ya shiga Nigeria bai dade ba amma kullun kana ganin figures din yadda suke karuwa ne kawai misali Kano ma bai dade da ya shiga Kano ba amma kullun kana jin cases din kawai yana shiga ne yana tayar da hankali wannan ma duk da kokarin wai lockdown da aka yi
To doctor daga cikin matakai na kare yaduwar cutar nan ta coronavirus akwai killace ko kuma hulle al'umma wanda ake kira lockdown to me zaki ce alfanin lockdown ko kuma rashin alfanin sa ga mutane
a gaskiya lockdown yana da amfani sosai ga mutane don shine zai rage yaduwar wannan cuta misali yanzu a nan Amerika da aka rage lockdown din ko kuma wasu garuruwa suka saukar da lockdown din cikin kwana biyu sun reporting cases din su ya adadin mutane da suka kamu da wannan cuta ya tashi sosai saboda haka ina ganin kada shugabannin mu su ce za su sassauta wannan lockdown din yanzu saboda
cirewa
gaba daya
ai sun sassauta din
ko a ce za a cire gaba daya saboda har yanzu abun nan karuwa yake yi ba kasa yake yi ba ya kamata sai in cutar nan adadin mutane da suke kamuwa da shi ya fara yin kasa shine za a ce an relax lockdown amma ba a lokacin da adadin mutane da suke kamuwa da shi yake kara karuwa ba ina ga bai kamata a ce a yanzu nan an cire wannan takunkumi na tsare mutane a gida an cire shi gaba daya ba
to yanzu ma ai ana zancen lockdown an sassauta domin koke-koke daga wajen jama'a kamar sun gaji da zama a gida da dai makamantan su haka kina gani yanzu wannan sassauta ci da aka yi na kulle mutane shine hanya mafita
a gaskiya kulle mutane da aka yi shine yana daga cikin abin da babban abin da zai kawo mana sauki don wannan abun yana yaduwa ne ta hanyar cakuduwa da mutane suke yi to in ba hakan aka yi ba aka yi lockdown aka hana mutane fifita abun ba zai yiwu ba misali ma a kasar mu Africa Nigeria in particular arewa ma dai za a fi cewa inda zaka ga mutane ana gwamutsuwa a shiga ka in an shiga kasuwan nan a gwamutsu a hadu a cakuden yi to irin wannan cutan kuma nan da nan ne take yaduwa so in ba an yi lockdown din ba ba yadda za a yi a rage yaduwar wannan cuta so ina ga lockdown din shine mafita shugabanni su ci gaba da karfafa lockdown mutane kuma su bi shugabanni don wannan ana yi ne don kansu don a kare su sannan kuma ina roƙon su shugabanni
su ci zo ga roƙo doctor yanzu kina nan Amerika ke ma lockdown ya rutsa dake yaya zaki kwatanta lockdown irin na nan da kuma irin namu na can kaman a Kano din da muke bayani
ai kwata-kwata ma al'amarin bai hadu ba nan an yi lockdown mutane tun daga aka sa musu doka aka ce an yi lockdown ba sai an sa police a hanya ba ba sai an saka wani jami'an tsaro ko ba kowa a hanya mutane ne masu bin shugabannin su suna bin dokoki kuma koda ya kama kaga mutun ya fita sai dai in ya je siyan abubuwan masarufi abubuwan abinci da na amfanin yau da kullun wanda ake bukata kuma zaka ga sun fita ne bisa ga tsari za su fita ga tsari akwai social distancing din da ake fada
wato ba da tazara tsakanin
mutane tsakanin jama'a shagunan nan zaka ga kafin a shiga za a yi layi kuma da tazara tsakanin mutane kowa yana bin abu da tsari ba za ka taba yadda
ba kosawa
ba za ka kosa ba duk dade wanda zaka yi in dai bukatun ka za ta biya zaka je kai amma duk yadda mutum zai tabbata koda ba zai samu abun da ya fitar da shi ya siya ba kan ba zai yadda ya cudanya da wani ba saboda me gudun abun da zai wakana in hakan ya faru
ya batun saka takunkumi kuma abun kare fuska da hancin nan ban kallon nan
wannan abun saka takunkumi yana da muhimmanci sosai don me wannan cututa an nuna cewa ta numfashi ta abinda in kayi attishawa ko tari ko kuma irin wanda ko suna magana haka nyawu yakan dan fita daga bakin su to duk irin wannan fanfatsaluwan abubuwan nan duk wani ruwa da zai fita daga jikin dan adam wani kuma ya shafi da shi ko ya taba inda abun ya shafa nan ne ake kamuwa da cutan din shi yasa yana da muhimmanci sosai amfani da wannan nose mask abun takunkumi na hanci da baki da ake sawa yana da matukar muhimmanci mutane su yi amfani da shi don kare kansu ma wanda bai da shi kenan ma wanda yake da shi kuma don kare al'umma kar ya yada musu so amfani da wannan abun gaskiya yana da matukar muhimmanci kaman anan ba za ka taba ganin mutun ya fita babu shi ba sai ma an ga ya mutum ba ko nan da nan mutun zai taka zai saka ko exercise ne mutun zai fita ya walk shi kadai zaka ga ya sa don me don ya kare kanshi kuma ya kare al'umma gabaki daya
mutanen mu har yanzu suna gani kaman kafar sada zumunta zaki ga mutane har sai su na daukar kansu a video suna yadawa suna la'antar gwamnati ko hukuma suna gani kaman hukuma ce ta kirkiro wannan cuta ta kawo don ta samu wani kudi ya zaki canza tunanin mutane game da wannan al'amari duk da dai cewa kin yi bayani tun farko game da
a gaskiya wannan tunani da mutane suke yi ma gwamnati bisa ga zargin cewa an kirkiro ne don a samu kuɗi ko kuma a yi wani abu wannan tunani ba daidai bane kuma ya kamata mutane su yi ma gwamnati adalci su canza tunanin su don wannan cutan mu ma kanmu ba wanda ya zaci cutar nan za ta yaduwa ka da fari yadda ake zaton cewa da China ne cutar haka kowa ya dauka haka kowa ya relaxin su kansu gwamnatin ba su samance haka ba sai da suka ga abun ya fara yaduwa yasa suka dauki abun da muhimmanci har suka sa takunkumi inda don ra'ayin kansu ne don su takura ma mutane da tun abun ya shigo aka ji labarin coronavirus COVID-19 da tun a lokacin za su sama mutane takunkumi nan da su lockdown amma duk da haka gwamnati bata dauki wani mataki akai ba ana ga kaman a'a ba zai shigo ba sai da suka ga cutan fa da gaske ne gadangadan gata nan ta fara yaduwa duniya gaba daya kafin suka dauki mataki kuma dole gwamnati ta dauki mataki don me kowane gwamnati alfarin ta shine ta ga ta kare lafiya manta shi yasa
to Dr. Khadija Abubakar kenan ba anan tattaunawa namu ya tsaya ba za ku ji ci gaban a mako na gaba da kuma za mu ka muku batun hydroxychloroquine da hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta Najeriya ta jaddada cewa za a ci gaba da amfani da maganin domin warkar da cutar coronavirus
a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su a cikin wannan shiri da Julie Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha Tusule ku kasance cikin koshin lafiya
to madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman
musulmi suka koma a wuraren su na sallolin mako na juma'a kenan inda a mako na biyu na sallar juma'a a ko ina a fadin kasar ta Jangudiyar Nijar mabiya addinin Islam suka yi tururuwa zuwa wuraren ibadar nasu ko da yake a yau ana iya cewa akwai sauran zomoka ba game da yaki da allobar cutar game duniya ta mashako ta coronavirus a Jangudiyar ta Nijar kamar sauran kasashen duniya limamin da ya jagoranci sallar juma'a a masallaci Shehu Idrisa na garin birnin Kwanni ya nuna gamsuwarsa da sake ba su dama da hukumomin kasar suka yi na bude wuraren ibada
Khalifa Muhammad Sani masallacin Shehu Idrisa sai muna gode ma Allah tabaraka wataala wanda yake shine ya kama wannan lokaci da aka yi wajen sati 7 ba ai juma'a ba sai ga na 8 kuma mun gode masa da Allah shine ya bude mana wannan rana yau gashi Allah kadara mun yi juma'a lahiya to alhamdulillah saboda komai ne ne hakuri ne shine addashi abin da ga Allah ya kawo to kace kai hakuri zai yaye shi tunda shine addashi sanadi na mutun yake ci a ce shine ai kaza amma ba suna ba lokaci na dai da Allah ya kawo ga lokacin to kuma mun gode Allah da Allah kadar muna raye ga munan kuma Allah ya ba mu iko ga shi mu yi jima kuma a dore da ita ai hakuri kuma ai ta roƙo Allah Allah ya tunkuɗe mana wannan musibin da suka cikin kasa Allah ya dauke mana ita Allah gurbusa mana ita gaba da ita da albarka annabi Allah ya ba mu lafiya cikin kasan mu Allah ya ba mu zama lafiya cikin kasan mu
jama'ar da hallara a wuraren sallar ta juma'a ta bayyana muna nata farin ciki game da samun wannan damar
sunana Muhammad Adnan ibn Qadi dangane da wannan rashin laya da ya haddaba duniya alhamdulillah muna godiya ga Allah tabaraka wataala da sha Allah sa mu koma sallah masallacin juma'a su koma sallah ke su toci ba sun koma wuraren ibada su har koki duka sun koma lafiya lau za mu ci gaba da roƙon Allah a masallacin nan a wuraren ibadar nan Allah Allah ya kare nisantar da mu daga wannan bala'i da wannan alufa wannan jarabawa ce kuma wanda suka yakuri su jaraba daga Allah tabaraka taala
ne Bashiru da Halima masallaci na so idrisa muna gode ma Allah tabaraka taala da yake Allah ya jarabe mu da wannan an ce lalura ta zuwa mazuratu ita lalura duk abinda ake cewa ba ai sai lalura ta zo ta ce cuta na sai an yi wannan abin barin jama'a ba daga musulmi ba kadan ne abin gana amma lalura sai ta kawo an kace ba a jama'a saboda ga lalura to kuma mun gode ma Allah da yake Allah ya kawo saukin wannan abin sai mu gode ma Allah Allah ya sa ga mu rayu kuma gode ma Allah ta'ala mu da wakil sarki da ya nuna mana wannan rana mai tada albarka ranar juma'a mun ƙara gode ma Allah yau babban farin cikin mu kenan da mun ka samu wannan sallah ta juma'a alhamdulillah alhamdulillah mun gode madan saidu
in sai mu ce alhamdulillah dama shi iko Allah ko yaushe haka abin yake da Allah bai wannan al'amarin kuma gashi Allah ya gudda shi an gode masallacin ne ko ina ana ta kuma roƙon Allah Allah ya tun kuɗe wannan masiha kuma Allah zai mun maganta insha Allah
ladan Hussein yau dai muna cikin murna tunda Allah ya kawo mana juma'a kamar yanzu ko da yaushe dai yanzu mun samu yadda muka so ko da yaushe juma'a mu tai sallah mu juma'a
la ilaha illallah ni suna da ja mai shirka kai mana cikin kaso birnin Kwani wato biskan zancan sallar juma'a da munka sinci kanmu na wajen sati 7 ba mu samu munka yi sallar juma'a ba to kuma Allah da ikon shi Allah ubangiji ya kaddace cewa kuma yanzu yau yau kinga mun samu an buda mana dukkan masallacin ne kuma masallacin ne da khamsu salawatu duka gaba da an buda su to gaskiya wanga abu da dukkan dani da yan uwana musulmi duka muna nuna jin dadin mu da horin cikin mu
matakin sake buda wuraren ibado ba musulmi kawai ya shafa ba janguyen Nijar inda su ma kristoci suka sake hallara a cucucin su abinda yasa suka cika da farin ciki inji pastor Abubakar Musa shugaban adin kan tarikon addinin Krista na garin birnin Kwanni
mun san je muna ba ubangiji Allah godiya domin alheri wanda ya muna duka mu baki daya da kuma mun dawo kowa zai ci gaba da yin ibada a wuraren da yake saba yin ibada da yake a kogarin mu Krista mu ibada magana da ce inda mutum biyu ko uku suka taru ubangiji Allah yana tare da su amma muna nan godiya ga shi Allah mahalacci wanda ya bamu damar a wannan ciwo ya rage a Niger kuma mun gani akwai sauki da yawa shine aka ba mutane dama domin su kasance su yi ibada su to ta wurin ibada zamu ci gaba da addu'a ubangiji ya kawo saukin wannan yanayi da kuma kasashe baki daya inda ubangiji Allah zai tsaye da wannan ciwo zai dakatar da wannan ciwo baki duniya baki daya da kuma kasar da muke cikin ta Niger tauran alherinsa
haka su ma masu addinin gargajiya na tsafi da ake kira arna masu arwa ko bori sun ce sun yi murna sosai da sake ba su damar komawa a wuraren addinin su da hukumomin jamhuriyar ta Niger suka sake ba su damar yi kamar yanda matsahi Sha'ib Abdulkarim na garin da tsagarka ya mini karin bayani
lalle sai in ce alhamdulillah shi an ka ce doka ta kasa ta takkama an ka hada gwamnati ya haɗa to kowa umunnin ta zai bi a ga wannan lokaci yanzu kan da yanzu an kai ga lokaci na abuda sai mu ce alhamdulillah mun ji dadi kwarai muna murna ubangiji Allah da ya gwada mana karshen talahiya
babban abin tambayi anan shine yanda shugabannin addinan za su kiyaye matakan riga kafin da hukumomin kiwon lafiya na kasar da ma na majalisar dinkin duniya suka shata domin kiyaye ta cutar mashako ta coronavirus a wuraren cinkoson jama'a kamar wuraren ibada Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka da birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
Masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
wannan tashar VOA Africa ce akan mita 100.